سكا ميويا
جماعة السلام عليكم بركم مدى ورحكا بركم مدى سادوم مدكو أنا سابون شيري نزكا ميويا بيكي فاروكو نكينا ناجيريا أكي تقو رقونون بي دي بي دي سورن جمعيون عداوة أنا قواتي كجي روسو أنا باير دستوغ جمعير اي بي سي مي ملكي ناجيريا دم izaka ganin abin da ke faruwa yasa wasu kusoshin adawa a Najeriya din irin su ambassador Iliya da Magun wanda shine mukaddashin shugaban PDP suka fara tambaye shin ana kokarin a maida Najeriya kasa mai jam'iyya da yace Talau Ahadu domin kamar da shi da Magun din yace watakila ba a rasa wata kulliliya da ake yi ba na ganin cewa an danne su jam'iyyar na adawa daga lokacin da muka kawo muku shirin ƙarshe rana wace da ta gabata zuwa yau wato cikin mako ɗaya daga gabata kenan gononin PDP guda uku aka cire a kotuna daban-daban na daukaka ƙara a saboda abubuwan da aka ce sun yi da daidai ba a lokacin da suka tsaya takarar zaben gwamna cikin watan Maris na shekarar nan da muke ciki an fara wannan abin ne a ranar Alhamis da ta gabata lokacin da wata kotun daukaka ƙara ta ce ta cire Dauda Lawan wato gwamnan jihar Zamfara a bisa hujjar cewa wai zaɓin da aka yi masa bai kammala ba sai an sake zaɓe a wasu yankunan ƙananan hukumomi a ranar Alhamis ɗin dai har ila yau cikin rana guda wata kotu ita ma ta fito ta ce ta soke zaɓin da aka yi wa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf wato Abba Gida-gida na jam'iyyar NNPP ta Kwankwasiyya abun da ya buɗe kofa ga wato ɗan takarar APC Nasiru Yusuf Gawuna na ya shige cikin gwamnati a ya gaji wannan kujera din kuma kada amanta shi Nasiru Yusuf Gawuna fa tsohon mataimaki ne ga Abdullahi Umar Ganduje tsohon gwamnan Kano wanda shi Ganduje nan yanzu ne da muke muku magana nan shine yake jinye da ragamar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matsayin shugabanta ana cikin haka sai ga ranar Lahadin nan da ta gabata wata kotun daukaka ƙara ta zo ta ce ai Kalib mutukwan gwamnan jihar Plateau wanda dan PDP ne shi ma sai ya tafi gida ta cire shi ta kawo Nantawe Gushwe wanda shine dan takarar jam'iyyar APC ta ce ai shi yace zaben kotun ta ce wai ta yarda da hujjar da shi Gushwe din ya gabatar na cewa shi wancan dan takara na PDP wai bai bi ka'idojin dokar zabe ba domin jam'iyyar safa ta tsaida shi yadda ya kamata ba to amma yanda ake cicire wa'annan gwamnoni na PDP sai gashi an tabbatar da cin zaben gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu na jam'iyyar APC a tashi shari'a din to amma domin jayayya da korafin da wasu ke yi na cewa wai ana neman a maida Najeriya karkashin jam'iyyar APC kawai kada a manta ai shi ma gwamnan jihar Bauchi wanda dan PDP ne Bala Muhammad an tabbatar da zaben sa a irin wannan shari'a da aka yi kuma kafin sannan akwai gwamnan APC da shi ma aka kwace muku jera ina muku magana gwamnan Abdullahi Sule na jihar Nasarawa aka dauki dan PDP David Ombugadu aka bashi wannan kujera din a matsayin wanda ya lashe zabe din haka kuma Aishatu Dahiru Binani yar jam'iyyar APC ba ta yi nasara ba a kokarinta na kwace kujerar gwamnan jihar Adamawa daga hannun Ahmadu Umar Fintiri saboda haka yau ta wannan gobe ta wancan to a cikin shirin mu ne lauya barista Abubakar Kura da ke wakiltar bangaren Tunubu a zazzafar muhawarar da yake da abokin sa barista Abdul Abdulkadir Albarudi wanda ke wakiltar bangaren Atiku a muhawarar da Nasiru Almulla ka wakilin mu na Abuja shirya tsakanin su shi lauyan na Tunubu ya ce kada a yi mamaki dangane da abubuwan da suke iya bulwa a cikin irin wannan sharwoyi din domin a cewar sa da yawa daga cikin yan siyasar nan suna da abubuwan da suke a boye shari'a ta kan fito da su fili
so dan ka ce kana da shakku irin naka kuma haƙƙinka ne a madanka da dan kasa ka yi ka bayyana wannan shakkun naka wannan babu aibu a ciki daidai ne abin da ka faɗa za ka iya yin shakku akan wasu abubuwa kamar yadda ni ma nake da shakku akan wasu mutane da suka yi takarar tare da shi kuma suka fito suna shari'a tare da shi wanda a yanzu misali su ma inda zuwa ba a yi a ce mu ma za mu ja irin wannan layi mu fara fito da wasu takardu nasu da watakila duka abin ba zai wa ƙasa kyau ba saboda mu mun duba cewa mutuncinmu ne za mu ci gaba da zubarwa sai yasa muka ce da to shi kenan mun san shi ma wani ga yadda takardunsa suke wani shi ma mun san ga yadda nasa suke amma mu ba za mu je ne issue su ba mu zo muna magana takardar wani ko takardar wani domin ciwo juna mutunci ne yawa su ba daidai bane a matsayin mu na yan ƙasa haƙƙinsu ne su ma mu tsare musu nasu mutuncin yawa ba ni haka ba
yawa Abdul Abdulkadir Albarudi yanzu dai wannan kotu ita ake kira ta Allah ya ki samana shikenan ba wata magana an rufe maganar shari'ar zaben 2023 sai kuma in Allah ya kai mai rai ko wani dalili yanzu dai abinda aka sani shine sai 2027 da yardar Allah. Shikenan awal yanzu dai kun yi Allah ya isa kenan ko kuma shikenan kawai kun yi shiru sai in Allah ya kai rai.
Haji Nasir, ita akwai wata ka'ida ta mu ta ƴan gwagwarmaya. Ita gwagwarmaya kamar keke ne, in har ta tsaya ta faɗi. To don haka mu akan kare mutuncin Najeriya da neman kawo shugabanci na kwarai, kamar yadda ka ji tun daga yanzu daga wannan shiri ka san yanzu muka fara kuma za mu ci gaba. Abu ne wanda misali za ka ci gaba da yin sa yanda ka san a bangaren addini ake yin sallah da salati da sauran abubuwa. Kuma ina so abinda nake so na kuma tabbatar maka shine kai ka sani tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya yi wa kasa abin da ya kamata. Ya tabbatar wa kasa shi cikakken ɗan demokuraɗiyya ne. Misali, kaga yanda ya karɓi ticket na primary election na jam'iyyarsa, kaga yanda shi shugaba na yanzu ya karɓi ticket, sai da aka yi dagaji, aka yi rikici, aka yi ƙoƙarin a yi tone-tone a cewa ne ya yi kuka a waje kaza-kaza. Ka gane ko? Ya shi kuma tsarinsa ba irin wannan tsarin ba ne, na farko kenan. Na biyu, ya yi campaign bai ci mutuncin kowa ba, bai kama. Bai yi kame-kame ko kiraye-kirayen sunayen mutane ba, abun da ya sa a gaban shi ya kai shi kuma shi ya yi. Da ya faɗi a zaɓe kuma ya fito ya fara daga kotuna ɗaya bayan ɗaya har aka zo ga yau. To don haka abin da nake so ka gane shi ne wannan abun da a ce mu ci da wata mummunar hanya ko mu yi cunkushe-cunkushe ko mu je mu yi takaddu waɗanda ba su dace ba, gwara mu faɗi a irin wannan hanya. Kuma kanmu a tsaye mun je har Supreme Court, mun je har America, kuma mun fito wa 'yan kafa abin da ba su sani ba. Wannan ita ce maganar gaskiya. Ba za ka taɓa samun irin wannan shugaban ƙasa ba a Najeriya. Misali yanzu, sanda su kwankwaso suka juya masa baya, suka hana, suka rarraba masa ƙuri'u ko Peter Obi, kaji ya fito ya zazzagi wani ko ya ce kai ne ka ja min, kai ne ka ja min, hasali ziyara ya kai masa. Peter Obi ma har yau har gobe nasa ne. Mutane suna tsammanin Atiku Abubakar zai paralyze ne. Ko kuma ya fito ya a ganci yana yawo a hanya ya haukace ko wani abu da sauransu, waye zai iya yin wannan?
Yawa a barisa kurawa kafin mu rufe wannan babin na maganar takaddu, duk da dai ya kamata dama mu shiga abu ɗaya zuwa biyu kafin mu magangara kan wani abu na ƙarshe. Shugaba Tinubu bayan wannan nasarar, ko kuma ita kotun koli ma dama ba ta karɓi ma wannan shaidar ba gaba ɗaya. Kuma na ji kiraye-kiraye na katta karɓa lauyan shi shugaba Tinubu wato Ole Olanifeku ya buƙaci kotu kada ta karɓi waɗannan takardun saboda abin ya wuce kwana 180. Inda shi kuma lauyan Atiku barista Uche ya ce a'a, ai kotun koli tana da wannan hurumin, wannan ana maganar kotun zaɓe ce, ita ce take da wannan hurumin kwanaki. Shin idan da an karɓi waɗannan takardu, duk da abin da kake faɗa da su cewa takardun suna guda biyu ne, akwai kokonto, akwai abubuwa, dami akwai abin da kuke shakka ne?
Ba mu shakkar komai, ba abin da muke shakka. Ai wanda ba shi da gaskiya shi yake shakkar wani abu. Ba mu da shakkar komai domin duk irin binciken da za a je a yi a nitsa a nitso, ƙarshen dai abin da za a samu shine gaskiya. Don mun san shugaba ya yi karatu, mun san shugaba ya yi fita da flying colors, ya samu kyakkyawan sakamako a lokacin da ya karatu, an san shi a wurin, sannan kuma ba wani abu ne wanda dama zai daga ma mu kawai muna kallon wani abin da suke kamar birin-birin ne kawai. Suna yi ne kawai saboda su ƙara rudar da talakawa su nuna musu suna da gaskiya. Amma ba wata gaskiya da suke da ita.
Ko shi ya
san sun faɗi zaɓe.
Ko shi ya san ba shi ba.
Sun san ba shi da wani huri.
Ai
lauyan shugaban ƙasa da ya ce kar a karɓa. Yanzu misali kai a matsayinka na lauya, kai kar tsakaninka da Allah ka sani cewa wannan dama a hannun su ko take, in ta ga dama ta ce za ta karɓa, in ta ga
Albarudi ka ji abin da kurawa yake faɗa cewa shugaba Tinubu ya gama da sakamako ne mai kyau. Yanzu dai a takaice kafin mu kulle wannan magana, me za ka faɗa wa kotun koli?
Man Nasiru, dangane da abin da ya fara faɗi, bari in faɗi magana ɗaya zuwa biyu. Maganan da yake cewa shugaban ƙasa ya fita da flying colors ko kaza ko wani abu da sauransu, shi ne sana so na tambaye shi ko shi ne dalilin da ya sa lauyansa a America yake ta magiya kada a sake bayanai, kada a yi kaza saboda zai haifar da damage, to kuma ga abin da ya faru. Na biyu, abin da ya kamata a lura shi ne dangane da al'amarin kotun koli kamar yadda na faɗi a baya. Idan magana ta shafi abu laifi kamar wannan, laifi kamar wannan misali ya kamata kotun koli mu tabbatar cewa ta jajirce ta bi abin dalla dalla amma da farko ma tukunna ku ce ba za ku karba ba ba za ku karbi waɗannan abubuwa ba to shikenan abinda ake kira misali foreclosure ne ko kuma dakatarwa ne ma kusancewa ma kaman wani abu ne kusancewa ma ba za ku yi nasara akan wannan shari'ar ba saboda sai an karba tukunna za a duba a ga ingancin shaidun ko kuma rashin ingancin su don haka wannan ya gwada cewa kotun koli ya kamata ta tabbatar cewa al'amarin ƙasa yana hannunta bayan hannun Allah subhanahu wata'ala ba abu ne wanda ya kamata su yi wasa da shi ba ya kamata idan aka kira magana ta wani abu da ya shafi misali takaddu na jehu ko kuma wani yayi takaddun da ba haka ba ko wani abu da sauransu a tantance mu kanmu ƴan kasa mu tabbatar cewa kun tantance kun yi aikin ku a ƙarshe kun tabbatar da haka ne ko ba haka ba
to gaishe ku malamai to ranar wato yayin Allah ya kai mu muke fatar ka muku kashin ƙarshe na wannan muhara da lauyoyin nan guda biyu suke yi inda kuma su za su karkare mana da duba mana bambancin yadda APC da PDP suke tsaye da yan takarkarun su sannan kuma sakamakon wannan sharwoyin sun kawo ƙarshen siyasar wasu daga cikin irin wannan yan siyasa din cikin su da Atiku Abubakar to kafin mu tafi bari mu sake godiya ga bakin namu Balista Abubakar Kurawa da Balista Awal Abdulkadir Al-Barudi tare da shi wakilin Nasiru Adamul Hikaya Abuja ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington ku huta lafiya